أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها نفس وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكين يبود غوديا ستبتغى الله مدفكين سركي ميكوا ميكومي wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddare mu da ganin wannan yammaci da kuma haduwa a wannan wuri a wannan yammaci na Lahadi, daren Litini 7 ga watan Safar, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444, daidai da 4 ga watan 9 miladiya shekara 2022. Amma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka, a wannan masallaci na Usman bin Fodi, a wannan gari na Wara, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamul Janaiz wa Bid'uha na al'allama Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama. A jiya, kamar yadda aka sani, mun tsaya ne gurin bayanin bid'o'in da aka kago, aka danganta su da addini, wanda ake yi bayan mutuwan mamaci. Mun fara daga na 6 zuwa na 17, don kalisa fa za ka ga mun kawo guda 12 kenan a wannan babi. Bayan da can mun kawo guda 5 a wancan babi na qabl al-wafat. To, yau za mu tashi a bid'a ta 18, bana ta 13 kenan, a wannan babi na ba'd al-wafat. Wayannan duk abubuwan da muke lissafowa abubuwa ne wayanda ake yin su, ba lalle bane kila da yawa daga cikin su zamu ji cewa mu anan ba mu san da su ba, ba su zo ba, amma dai tabbas sun ana yin su. Abu ne wanda ya kai har malamai sun rubuta a cikin littattafan su. To, tabbas kuma in ba a yi, ba za a rubuta ba. Duk waɗannan abubuwan bid'o'i ne waɗanda ba addini ba ne, ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ba su da asali daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka, hayrul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma sharrul umur muhdathatuha, mafi munin al'amura su ne waɗanda aka kirkiro kuma aka ce addini. Inda za a kirkiro su a ce ba addini ba ne, bai da alaka da addini, addini daban kawai, mun ga dama muna yi ne, wanga namu ne. To, kaga wannan ba a maganarsa. amma babban abin da ya jawo yasa malamai suka dauki alkalumban su suka yi ta rubuce-rubuce akan waɗannan abubuwan ce musu da aka yi addini ne sauraron da ake in an yi su za a ba da lada al'umman musulmai kuma mutane ne masu kwadahin lada saboda haka duk abin da aka ce musu za a samu lada a kansa kokarin suke su aikata shi to kaga sai a bautar da mutane akan banza su je inda za su suke sa ran su samu ladan su ga babu ladar kuma a ce musu babu shari'a ba ta yi umarni da shi ba bayan sun wahala sun yi abin da yake ba shi bane a wani lokaci su wahal da kansu a wani lokaci su kuntata wa kansu a wani lokaci ma su kashe dukiyarsu akan banza ba tare da ya da musu da wata fa'ida ta duniya da kuma ta lahira ba to kaga shi yasa malamai ba za su yi wargi ba za su tashi za su zage damtse dauko alkalumman su da ainihin harkokin su su rubuta su baza a duniya cewa mutane su yi hatara wayannan abubuwan da suke gani ana yi duk da ganin cewa ana danganta su da addini ne to ba addini bane saboda haka duk mutumin da yayi ya kasance yayi ne ba tare da cewa tunanin cewa wani ya zalunce shi ko ya cuce shi ko ya kaya masa ƙarya ba a yadda ake kaya maka ƙarya ake gaya maka abubuwan da ba su bane haka kuma ainihin zaratan sunna malaman sunna suna nan suna rubutawa suna bazawa a duniya cewa waɗannan abubuwan ƙarya ne ba addini bane saboda haka in ma ka shige ciki to ka shige ciki ne akan son rayuwarka in ka je a lahira babu wani wanda zaka zarga akan haka Allah madaukakin sarki ya kare mu abu na 18 daga cikin waɗannan bid'o'in da ake yi bayan mutuwar mamaci bala yace shakkur rajul thawba ala al-abd wal akh yake cewa yana daga cikin al'ada da ake yi bid'ar da aka kago shine mutum idan aka yi masa rasuwa mahaifinsa ya rasu ko dan uwansa ya rasu sai kama kece tufafinsa kawai saboda nuna damuwa saboda nuna bakin ciki saboda ainihin ya nuna wa mutane cewa ya shiga cikin wani yanayi wanda babu dadi wannan shi ma ba addini bane kaga ire-iren waɗannan duk mun riga mun yi maganar su ainihin a baya shi yasa malam ma yake cewa ka duba hadisi wanda ya gabata a fakra ta ba da ja ainihin a matsala ta 22 zaka malam ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man latamal hudud wa shakkal juyub wa da'a bi da'wal jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mun karanta a baya cewa wannan baya cikin mu baya tare da mu ba ruwan mu da shi duk mutumin da yake marin kuma tussa saboda ya shiga cikin wani yanayi na musiba ta same shi ai masa rasuwa ya rasa wani abu ne maimakon yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi istirja allahumma ajirna min musibatina hadha wa alifna khaira min ya wannan istirja amma kuma sai kama ainihin me marin kuma tussa kece ainihin tufafinsa yayi ta da'awa irin da'awa na mutanen jahiliya wa'anda su aka san da irin wannan da'awa da'awar da mutum zai yi saboda ya shiga cikin musiba saboda ya shiga cikin wata matsala yace yayi banu ya lalace ina zai sa kan shi wa da yaron su wa zai kula da shi to wannan da'awa ce ta mutanen jahiliya su ne basu san Allah ba basu yarda da Allah ba saboda haka suke ganin cewa idan wani ya mutu shikenan sun shiga uku sun lalace dama ba sa tunanin cewa duk abinda ake suke samu dama Allah ne madaukakin sarki yake musu shi Allah ne yake ba su shi to yanzu suna ganin wani ne yake ba mu shi wani in ba wani kuma ya muka iya sun shiga uku sun lalace saboda kaga haka wannan da'awa ce irin ta jahiliya musulmi na kwarai baya irin wannan da'awan abinda zai hana shi irin wannan da'awan tunda kuma ba a karantar da shi ba shi karan kansa yana da aqida yana da imanin cewa duk abin da yake samu Allah ne yake bashi shi tunda kuma Allah ne yake bashi shi saboda haka kowane ne baya nan Allah zai iya bashi in ya ga dama shi yasa a irin wannan aqidodin yake shigowa ga yake sulalowa yake shigowa ga ainihin mafi yawa daga cikin mutanen mu musamman ƴan siyasa daga cikin mu za su ta ganin cewa in dai wani ya tsaya man to shikenan an gama kai ma da kake adawa da shi wahala kawai kake ba abin da zaka ji ba inda zaka ji to kaga dukkan waɗannan da'awa ce irin ta jahiliya shi musulmi na ƙwarai a kowane lokaci shi tunaninsa Allah madaukakin sarki idan imani ya kai imani idan ya ni hito neman wani wakami ko ya hito neman wani abu shi da ya samu da bai samu ba duk shi duk ɗaya ne a wurin sa saboda akamin mai wara ne ma ya san Allah ke bayarwa saboda haka da ya nima ya samu sai gode wa Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da al'amarin sa yadda Allah ya tsara in ya nima ya rasa kuma sai yayi hakuri ya san Allah ne bai bashi ba kuma ya roki Allah ya sa rashin samun ya zama alheri gare shi to kaga shi zai waye gare shi a wurin sa a matsayin sa na musulmi da ya samu da kada ya samu duk ɗaya ne a wurin sa to wannan aqida kenan na musulmi haka kuma abin da ya rasa dukkan wani wanda wata musiba da ta tinkaro shi baya daukan cewa wannan shikenan iyakar rayuwarsa baya tunanin cewa ina zai sa kansa baya tunanin cewa wa zai mani kaza tunda wani baya nan Allah ne ke yi kuma shi zai ci gaba da yi Allah ya sha ba mu misali da dama da ga mutum ya mutu ya bi da'a 20 ya ban mata hudu ka amin ya rasu za a yi ta tunanin cewa in ya rasu ya za a yi kuma ya rasu din ya wuce kuma waɗannan mata mata hudun da ƴaƴa 20 su ci gaba da cin abinci gurgudun yadda Allah ya kaddara za su ci wanda koda yana nan iya abinda za su ci kenan tunda iya abinda Allah ya kaddara musu kenan kaga dukkan wannan yana nuna cewa wa ke yi Allah ne madaukakin sarki to yana daga cikin da'awar jahiliya mutum musiba ta same shi sai ta tunanin ina zai sa kansa tumala yake cewa wannan irin wannan da'awar irin wannan yage tufafi da ake yi saboda mahaifin mutum ya rasu saboda ainihin dan uwansa ya rasu to dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda ya saba wa shari'a in ma kaga ana yi to ana yi ne kawai akan son zuciya shedan ne ya jawo su suka je suka fada a irin waɗannan abubuwan amma musulunci bai yadda da wannan ba musulunci ya yadda ayi kuka bayan rasuwa to ainihin bayan ayi kuka in dai ba za a faɗi miyagun maganganu ba don an fitar da hawaye duk wannan a shari'ance ba laifi bane idan akai maka rasuwa kai wannan amma ka faɗi maganganun da basu dace ba shine ai abin da bai dace ba kamar yadda muka faɗa a can baya saboda haka idan ka dubi wannan matsala ta ainihin 22 a can baya da muka karanta za ka ga malam ya kawo wannan hadisin laysa minna man latamul hudud wa shaqqal juyub wa da'awa wa da'a bi da'awat jahiliya Allah madaukakin sarki ya kare mu abu na 19 daga cikin bidi'o din da ake al-huznu 'alal mayyit sana kamila shine mutun ya zauna ko kuma mace ta zauna shekara daya tsir tana ainihin tana halarto da bakin cikin ta da damuwarta saboda ai mata rasuwa wala alla mijinta wala alla mahaifinta wala alla menene ya rasu sai ta kwashi shekara kullun tunanin da take tunanin nan ba ta mantawa da wannan ainihin damuwar tana cikin damuwa tana cikin bakin ciki tana cikin ainihin dukkan waɗannan abubuwan da zai nuna cewa ta samu matsala shekara ɗaya kamila la yahtadibun nisa har ya kai ma mata a shekara guda tsir ba daman ta sa lalle lalle din nan ma ba za ta sa ba saboda me saboda ai mata rasuwa saboda haka fiha bilhana da ainihin lalle wala yalbisna thiyab hasan ba sa sanya tufafi masu kyau wala yatahallin kuma ba sa yin kawa a shekara fa ka san a shar'ance wata hudu ne da kwana mai da kwana goma idan ainihin mace mijinta ya rasu to su wannan lokacin shekara daya ko kuma a hadda yanzu wa'in suna yi wannan shekara daya suke kwashewa babu kawa babu sa tufafi mai kyau babu sa lalle babu komai fa idan qadati sana idan shekara ta ainihin ta cika alimna ma yuhadna minhunna min naqsh sai a koya musu abubuwan da za su yi ta yi na zane wal kitaba da rubuce rubuce al mamnu fi shar abubuwan da aka hana a cikin shari'a da zane-zanen da rubuce-rubucen waɗanda duk in ka gane su zaka ga su karan kansu waɗannan zane-zanen da rubuce-rubucen abubuwa ne waɗanda shari'a ta hana gaba daya sai a koya musu yaf'alna zalika hunna wa mal tazamna min al-huzni ma'ahunna su waɗannan matan da suka shiga cikin matsalan da mazaje da kila mijinta ya mutu ko wanna ta ya mutu za ta yi wannan haka dukkan waɗanda suke taya ta wannan bakin ciki dukkan waɗanda suke taya ta bakin ciki su ma abinda za su yi kenan wai sammuna zalika fakul huzn suna kiran wannan ainihin cewa kai ce hushi ma'ana ainihin yin hushi har zuwa karshen sa abinda suke kira to wannan kai ka san wanga ko ba a faɗa maka ba ko malam bai rubuta wanga a cikin littafin sa ba kai ka san dai kam azab ko azabtar wanda ke ciki ma ya isa a ce masa ainihin me ba shari'a bane a ce mace mijinta ya mutu ta zauna shekara ɗaya tsar daidai da lalle din nan ba za ta sa ba daidai da wani tufafi mai kyau ba za ta sa ba sannan kuma sai bayan ta kammala shekara din a koya mata waɗansu zane-zane da waɗansu rubuce-rubuce waɗanda za ta yi duka waɗannan abubuwan kai ka san da jinsu kai ka san ya saba wa ainihin shari'a shari'ar da aka zo saboda a sauƙaƙa wa mutane rayuwa a sauƙaƙa wa mutane al'amuransu ba za ta yi umarni da wannan abun ba to saboda haka wannan ma ainihin bid'a ce ba ta da asali a cikin ainihin addini bala yake cewa ya samu wannan magana ne a cikin madhal na ibn hajj juz'i na 3 shahi na 277 saboda haka anan ya tsiraito wannan magana cewa abin da suke yi kenan abna 20 ifa'u ba'dhum an lihiyatihi hudnan 'ala al-mayyit yana daga cikin bid'ar da ake yi wanda shi ma wannan mun karanta shi a baya mutun ya bar ya cika gemin sa saboda ainihin me ya samu alama ne na cewa yana cikin damuwa kamin wannan damuwar da ta same shi yana haske gemin sa ne baya barin gemin amma lokacin da wannan damuwar ta same shi ai masa rasuwa wani nashi ya rasu a wannan sai ya bar gashin jikinsa ba tare da ainihin haskewa ko gyarawa ko wani abu makamancin haka ba don ya nuna cewa yana cikin damuwa don ya nuna cewa yana cikin bakin ciki wannan ma mun karanta shi a baya kamar yadda ainihin aka sani shi yasa malam yake cewa unzur ka dubi matsala ta 22 fakra na wawun za ka ga wannan ainihin yana daga cikin abubuwan da malam ya kawo cewa haramun ne a yi su saboda aima mutum rasuwa wannan bai dace ba wannan ya saba wa ka'ida ka'ida shari'a ta ce mutum ya bar gemin sa ne ciki gemin sa ne ko da ainihin tun lokacin da ya fara fitowa ba wai sai lokacin da musiba ta same shi ba idan ya kasance sai lokacin da musiba ta same shi ne zai haka idan musibar ta wuce kuma ya haske to wannan ita ce bid'ar da ake magana wanda bai dace ba wannan haramun ne mutum ya yi shi abna 21 قلب التنافس والمساجد وتغطية المرايا والسرايات بالك cewa yana daga cikin abin da suke yi wanda ita ma bid'a ne قلب التنافس a juya shimfida da ake bacci a kansa sai a juya shi maimakon ga da yadda yake sai a juya shi wa masajid da masajid shi ma masajid shimfudu din ne ma ake nufi a juya su gaba daya wa taqdiyatil maraya da ainihin rufe dukkan wani abinci musamman ma wanda yake mai tsada wa saraya da dukkan waɗansu ainihin dukiyoyi ba za a yi amfani da su ba a wannan lokaci ba za a yi amfani da su ba duka gaba daya a rurrufe su gaba daya dukkan wani abinci na ƙwarai wanda za a ji daɗi da shi daga wannan lokacin an rufe sai an shiga cikin wannan yanayi na damuwa da kuma ainihin bakin ciki to duk wannan ba shari'a bane dukkan wannan ya saba wa ainihin ka'ida da shari'a ta kawo wannan bid'a ce ba a yadda da ita ba wa alaikum salam na
wata matsala da ta bija mai ɗan alaƙa da wannan ake
na
idan mafi yawanci ɗin mutum ya mutu asibiti su za ka ga zanin da aka rubuta da shi ne ya an ji makwarta sai a ce a shi ne da shi sama da wani ko ta barma
duka muna zuwa ya kawo irin waɗannan abubuwan za mu zo a wurinsu ainihin gaba ɗaya a kansa haka dukkan wannan nau'i ne na bai dace ba ko kuma a ce kwata-kwata ba za a yi amfani da shi ba to kaga bai dace ba saboda haka dukkan waɗannan abubuwan kamar wannan da ainihin muka fada a juya ainihin shimfada din da duk abubuwan da ake bacci da su ba za a yi amfani da su a wannan lokacin ba, to dukkan waɗansu abubuwa ne waɗanda ba su dace ba. Hatta waɗannan ainihin shimfadan da mamacin ya rasu a kansa ko ainihin zanin da aka rufe shi da shi, duk abubuwa ne wanda yake a shari'ance za a yi amfani da su, za a je a wanke a yi amfani da su. Kuma ma wata bid'a da ake su waɗansu riyar da suke yi, idan mamaci ya rasu ba za a wanke wani abu na kayansa ba sai bayan kwana uku, wanda yake duka za a zo a kawo ne. Kuma suna ta'alilin wannan da cewa hakan zai dauke masa azaba na kabari. Kaga dukkan irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke mu ma bid'a dai ba ta da kada, amma mu gode Allah mafi yawa daga cikin waɗannan abubuwa Allah bai kawo, Allah ya kare mu daga irin waɗannan abubuwa. To amma yi karatu yau da gobe da sani irin waɗannan abubuwan zai sa koda sun sulalo sun zo, to za a san dama an riga an san matsayinsu, ba addini bane, addini bai umurni da shi ba. Na'am. Abu na 22, tarkul intifa'u bima kana min alma'i fil baiti fi zair aw ghairihi. Malam yake cewa yana daga cikin dabi'un da waɗansu suke yi shine tarkul intifa, barin da zaran mutum ya rasu a wannan gidan za a bar duk amfani da dukkan abu din ruwa, fil bait wanda yake wannan gidan, fi zair wanda yake cikin kila aka bashi cikin babban baho haka, kila an bashi cikin dare ba a ruhi ba, to washi gari ba za a yi amfani da shi ba, au gairihi ko makamancin haka. Wayarauna hamma suke ganin annahu najas, cewa wannan ruwan ya zama najisa. Wa yu'alliluna zalika, kuma suna kawo dalilin da yasa suka ce masa najisa ne, bi anna ruhal mayit, cewa rayuwar wannan mamacin da ya mutu, iza tala at ghassat fihi, idan ainihin ta taso irin yadda mutanen mu ke cewa tana zamowa fatalwa da sauransu ta fito din nan, to tana nutsewa a cikin wani, a cikin wannan ruwa. To saboda haka da zara an bar ruwa bude washi gari shikenan, sai dai a zubar da wannan ruwa, wannan ruwa sun zama ainihin mai najisa. To kaga wannan dukkan wani nau'i ne na ainihin bid'a, tare da cewa shari'a ta yi umurni cewa idan dare yayi za a kwanta duk a ruhi waɗannan abubuwan, amma ita shari'a bata ce idan ba a ruhi ba abin ya zama najisa ko kuma ainihin ruhin wani mamaci zai fada ciki, kaga ba a ci wannan ba. To saboda haka amma su abinda suke i'tikadi cewa in ba a ruhi ba to ruwan sun zama najisa baki daya, saboda haka washi gari sai dai a zubar da waɗannan ruwan, ba za a yi amfani da su, ba za a yi komai da su ba, saboda rayuwar mamacin shige a ciki, saboda haka ya zama najisa. Kamar yadda ya kawo cewa a cikin ainihin madhal ya kawo wannan ainihin shi ma ɗauko wannan bayani a cikin madhal, ya kawo shi Ibn Hajji ya kawo shi a cikin littafinsa madhal. Abu na 23, idza atasa ahduhum ala ta'am, yana daga cikin wata bid'a kuma ita ce idza atasa ahduhum ala ta'am, idan a gida wani ya rasu a gida bayan rasuwarsa sai aka zo aka zauna ana cin abinci, ana tsakiyar cin abincin nan sai wani yayi attishawa, su waɗannan rayayyun da suka rage bayan mamacin ya riga ya rasu ya wuce, to bayan ya rasu wata rana kila an zauna ana cin abinci, sai ɗaya daga cikin waɗanda ke cin abincin sai attishawa tsakiyar cin wannan ainihin abinci, ya kuluna lahu, sai su ce ainihin me kalima fulanan au fulana, wane da ya rasu ya yi magana ko wance da ta rasu ta yi magana, mimman yuhibbu min al-ahya, ta bakin waɗanda take so daga cikin rayayyu. Wai attishawan nan ta yi lokacin da ke cin abinci, wannan mamacin ko wannan mamaciyar ita ta yi magana ta bakin wannan mutumin rayayye, kuma alama ne na cewa daga wannan da ya attishawa tana yana daga cikin waɗanda take so ko waɗanda wannan mamacin yake so. To da sauran me yake kuma, to wannan al'adar su kenan, su kuma abin da suke gani kenan, cewa da zaran mutum ana cin, dai ana cin abinci ne, mutum wani ɗaya a tisha sai a ce to ai wani ne ya yi magana, sai a zami wani wanda ya rasu daga cikin gidan sai a ce shi ne ya yi magana, ko wance da ta rasu a cikin wata tsohuwa da ta rasu a cikin gidan a ce ita ce ta yi magana ta bakin ainihin wannan mutum, bismihi, sai su ambaci sunansa. Wa yu'alliluna zalika li alla yalhaqu bil mayyit, suna yin haka dai saboda kada ya sauran ainihin saurin mutuwa shi ma, kada ya sauran riskon waccan ainihin mai wannan mamaci. Ma'ana ta'alilin da suke kenan, dalilin da yasa ainihin me yayi attishawan kenan, ko kuma ainihin waccan mamacin yayi magana ta harshen su kenan, saboda shi kada ya saurin mutuwa shi, saboda ana son sa, saboda haka shi ba zai so alama ne, shi ba zai saurin mutuwa ba akan haka. Shi ma mallam yake cewa wannan magana ya samo shi ne daga cikin ainihin madhal, shi yasa yace minhu anan, ma'ana shi wannan damiri yana koma ga ainihin madhal ne, kamar yadda muka sani ad-damir ya'udu ila aqrabul mazkur fil jumla, saboda haka yana komawa ga madhal ne, saboda haka nan ma mallam ya samo wannan bid'a da suke yi. To dukkan waɗannan abubuwan za ka same su hatta kasashen Laraba, musamman ma kasashen Laraba za ka samu duk irin waɗannan abubuwan ana ta yin su. Za ka yi mamaki kila in ka je wani wuri kaga yadda abubuwan da suke, sai kaga nan ma ba karamin ainihin riko da addini ake yi ba. Abna 24 tarkul aqlil milhiya wal misk wa samak, barin cin dukkan wani abinci wanda yake na marmari na dadi, wal misk wa samak da kifi, muddata huznihi a daidai lokacin da suke cikin me wannan damuwa wannan bakin cikin alamar yitim akan mamacin su. Indai ana cikin wannan yanayin zaman makoki, kamar yadda ake cewa zaman makoki anan, kaga shine lokacin zaman bakin cikin da ake yi, to duk wani abinci na marmari mai dadi ba za a ci shi ba, kifi din nan ba za a ci shi ba, kawai sai dai a zauna. Tunda yadda ake cikin makoki, haka kuma hatta abincin ma za a nuna ana cikin makoki wurin cin abinci, ba za a ci abinci mai kyau ba, ba za a ci abinci mai dadi ba, ba za a ci kifi ba, ba za a ci dukkan wani abubuwan da ya kama da waɗannan abubuwan ba, saboda nuna bakin ciki. Shi ma mallam ya samo shi ne a cikin ainihin madhal juz'i na 3 shahi na 181. Abu na 25 tarku aqlil laham luhum, barin cin nama ko wani irin ainihin nama, wal mi'lak al mashwiya, da kuma dukkan wani soyayyen abin da aka rataya, in dai an soya shi sai aka zo aka rataya shi, to ba za a ci shi ba. Wal qabbatu, da kuma qabba, shi ne kamar abin da muke ce manan dambun nama, duk wani abincin da aka yi aka cudanya shi da nama, aka yi kamar dambun nama, to ba za a ci shi ba. Dukkan waɗannan abubuwan ba a cin su a lokacin da aka yi rasuwa, ma'ana a daidai lokacin da ake zaman wannan makokin, lokacin da ake zaman wannan damuwa na cewa wani ya rasu da sauransu. To kaga dukkan waɗannan bid'o'i ne, babu ainihin dalili daga Allah a waɗannan abubuwan, babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kawai dai shaydan ya raya wa waɗansu mutane suka kago shi, suka zo da shi, kuma aka ci gaba da amfani da shi. Bal ma waɗansu abubuwan al'ada ne na waɗansu arna waɗanda su suke yi, amma kuma sai aka lallabo aka shigo da shi cikin addini, kuma da sunan cewa shikenan addini. Wani ma irin waɗannan matsalolin ba wani ne zai tashi ya ce yayi wa'azi ya ce haka ake yi ba, a'a, abu ne wanda aka gado shi a lokacin da ake cikin arnanci, an shigo musulunci kuma sai a shigo da shi. Shikenan waɗanda suka zo suka biyo baya sai su ta ganin ai kakanninsu ko iyayensu da suka wuce musulmai ne, su ma haka suke yi, shikenan sai abun ya zamo tamkar addini ne. Amma babu wani cewa Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. To shi yasa waɗansu bidiyoyin ma da ake kawowa a nan, za ka ga ko kai a hankalce ba ma magana a karanta maka nassi na hadisi ko nassi na Qur'ani ba ko ijma'i ba, kai da jin wannan kai ka san addinin nan dai na musulunci ba zai umurni da wannan ba, a zai taɓa umurni da wannan ba, don kai ka san wani abun kaga shashanci ne kawai, wani abun kaga kawai azabtar da mutane ne kawai, wani abun ma kaga ainihin kawai rashin aikin yi ne kawai, sai a kirkiro shi aitai da jinsa, kai ka san addini ba zai umurni da wannan ba. Duk mutumin da yake cikakken hankali ya san menene addinin musulunci, ba sai an jawo masa aya ko hadisi ba, da jin wannan abun ya san cewa musulunci ba zai umurni da wannan ba. Abna 26 qaulul mutasawwifa, man baka ala halikin ni haraja an tariki ahli ma'arif, wannan ai sufa yake ne, yan ɗarikun sufa yake ne, su da ke da wannan ainihin akida, su nasu kuma shine man baka ala halikin, duk wanda ya kuka akan wani wanda ya rasu ya masa kuka, haraja an tariki ahli ma'arif, to ya fita daga hanyar masana, ya fita daga hanyar mutanen kirki, ya fita da hanyar mutanen kwarai, shi ba mutumin kirki ba ne saboda ya yi kuka. Su kaga kowannan idan ka duba kaga wani irin kuka ne, akwai dai kukar da shari'a ba ta yadda da shi ba, akwai kuma wanda shari'a ta yadda da shi. To kaga nan an kawo shi ne ainihin mutlak, ba tare da kaidi ba, cewa aka yi ainihin kuka kawai, kaga zai iya shafan kukar da shari'a ta hana, zai iya shafan kukar da shari'a bata hana ba. To kaga cewa kukar da shari'a bata hana ba, wani ya zo ya ce aidihin an hana bai dace ba, ya kawo dalili, ya kawo cewa ga abin da zai faru in aka yi, to kaga wannan wani abu ne wanda yake addini bai yadda da shi ba, kuma saba wa ka'idar ainihin addini ne. Kuma idan kada shi yasa a ka'idodin da malam ya kawo wurin lissafin ka'idodin da zai bi wurin zana waɗannan bid'o'in, wurin tabbatar da cewa waɗannan abun bid'o'i ne, shine mu duk wani ya kawo wani al'ada, wata ɗabi'a, wani abin da yake babu dalili a ciki, yazo ya ce ainihin dole sai a yi, koko a'a ya zo da dalili amma kuma dalilin da'ifi ne ko maudu'i ne, yazo da shi akan hakan. To kaga cewa duk mutumin da ya kuka saboda ahimasa rasuwa ya fita daga cikin ahlul ma'arif, to wannan kaga magana ce wadda ba na Allah bane, ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Wasu ne kawai suka bushi iska, suka kirkiro wannan, suka kawo wannan saboda biyan wata bukata ta su kawai, amma addini abin da yace shine maganganun da bai dace ba, shine ba za a faɗa ba lokacin da aka yi rasuwa. Amma duk mutum ya yi kuka hawaye, zubar da hawaye, wannan a shari'anci ba laifi bane, yayi laifi ba, kuma babu wanda zai zarge shi akan haka, balle ya kawo wani hukuncin da zai nuna cewa abin da zai ba daidai bane. Kaga dukkan irin waɗannan abubuwan zaka same shi ne a ainihin ɗan sufaye suke da wannan ainihin akida, amma ba lalle bane ainihin idan aka ce sufaye duk sufayen ainihin sun san, waɗansu ma ba su san da wannan ba kwata kwata, wasu kila ma sai yanzu da ake faɗa ne za su sani. To kaga su ma ba su san ba da wagga ba. Malam yake cewa idan ka dubi talbis li iblis li ibn jawzi, ya zo da wannan bid'a, kuma ya tabbatar da cewa ainihin bid'a ne, shahi na 340 zuwa shahi na 344. Malam ce unzur a hadisi fil mas'ala, ka dubi hadisan da aka kawo a mas'ala ta 18, duk malam ya kawo wa'annan abu, ya bambanta tsakanin kukar da shari'a ta hana da kukar da shari'a ta yi umurtaci ba laifi bane. Duka mai bayanin sa a can da muke bayani, da muke karatu a cikin ahkamul jana'is, duk mai bayanin sa ainihin akan haka. Saboda haka a yi itlaki a ce duk wanda ya kuka ya fita daga cikin ahlul ma'arif, to kaga wannan ainihin wannan a ka'ida ne na sufayi, ba a ka'ida na musulunci ba. Abna 27, tarku thiyabul mayyit biduni ghasli ila yawmi thalith bi za'mi anna zalika yaruddu anhu azabul qabr. Bala yake cewa yana daga cikin bid'ar da ake aikatawa, yana daga cikin abin da ake kirkirowa na bid'a, wanda ake tallatawa ake ganin cewa addini ne, tarku thiyabul mayyit, barin ainihin tufafin mamaci biduni ghasl, ba tare da an wanke shi ba, ila yawmi thalith, har zuwa sai bayan kwana uku, rana na uku da rasuwarsa. To shikenan ranar addu'ar uku ko, to ranar nan kenan, ranar da suke cewa ranar addu'ar uku, bi za'ami anna zalika yaruddu anhu azabul qabr, da za'amawa cewa wannan yana kawar masa da ainihin me azabin kabari. To kaga wannan abu ne wanda yake kamar yadda waɗansu suka yi ta tambaya da muka yi magana akan sa kaɗa a dubura, sa kaɗa a kunni, sa kaɗa a hanci, sai waɗansu suka yi ta tambaya cewa to ai akan yi kaza, akan yi kaza, gace a duk abin da muke faɗa a nan ai muna faɗa ne ga waɗanda suka ɗauke shi a matsayin ibada ne, matsayin ibada ne, to da su muke magana. Amma in za ka yi shi don matsayinka na mu'amala, ba don a matsayin addini ba, ba wanda ya hane ka indai ka tabbatar da cewa wannan yana da amfani gare ka. To kaga nan yana daga cikin abin da suke cewa duk tufafin mamaci ba za a wanke shi ba, laifi ne a wanke shi sai rana na uku daga ranar da ya rasu, sannan dada a ci gaba da wanke shi. To kaga shine yayi daidai da abin da ainihin Allah ya kawo, cewa mu kuma al'adar mu anan shine cewa idan mutum ya rasu, zanin da aka rufe shi tun asibiti ko a gida kamin likafani, maimakon idan za aka sa masa likafanin a aji ko kuma aka je da shi a dawo da zanin a wanke a ci gaba da amfani da shi, a'a sai a ce dole sai a bar shi can a makabarta, a shimfiɗa shi can akan kabari. Kaga dukkan waɗannan kaga akwai kamanceceniya tsakanin waɗannan ainihin abubuwan, su cewa suke ba za a wanke ba sai rana na uku, su kuma mu nan cewa ake ba za a yi amfani da shi ba, ana ganin ba a amfani da shi, kawai sai shi kenan. ana kyama amfani da shi to a shari'ance babu wani abun kyama a ciki saboda haka a iya wankewa a je a ci gaba da amfani da shi shimfadar sa suturar sa duka gaba ɗaya za a je a wanke a ci gaba da amfani da shi ba tare da wani matsala ba amma cewa ba amfani da shi wannan kuskure ne na'am
sandan da ake amfani da
mace eh shi ma duka kila sun ce ba a kare kashin mamaci shi yasa kila suke haka to kaga duka waɗannan abubuwa ne waɗanda gaskiya kamar yadda muka sha faɗa kowane lokaci babu waɗanda za su ɗauki nawan da kufar da wannan abin ko kashe wannan abin sai waɗanda suke ahli sunna ne dole ne idan irin waɗannan a harka ta jana'iza ta kama ahli sunna to duk irin waɗannan abubuwan a rabu da shi to kaga matsalar mu yanzu ahli sunnan rashin karatu ya sa dabi'o'i da ake zuwa da su babu qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sa sai kaga hatta ahli sunna ma ya imani da wannan abin ya yadda da shi yanzu har sai ka samu ahli sunna da shi ma zai yadda cewa ba a amfani da tufafin mamacin ko kuma ba a kare wannan ainihin sandan da aka auna da shi wannan ba gaskiya bane wannan babu dalili ainihin akan haka wannan kawai shedan ne ya sulalo ya kawo wannan abubuwan gaba daya ba laifi bane a shari'a karan da aka auna shi da shi aje ayi amfani da shi ba wani laifi akan haka babu wani dalili da yace ba a amfani da shi wa alaikum assalam na a to me yasa shi kuma me yasa ba a karewa to duka wannan ainihin wa'ansu kila za su yi akan haka wa'ansu kuma akan dai canfi ne na'am la yadda da cewa wa'ansu kila abin manufarsu kenan to amma wa'ansu kuma dai akan canfi ne suke yi saboda na hurkon da ya kaga zaren ba a ce ba shari'a ne ta ce maka dole ka zo ka yi wata amfani da shi ba to kaga kenan idan kana jin tsoron cewa in ka je ka aje ma za a yi haka don ka jefa shi a cikin kabari da ba da niyyar cewa ainihin haka ne ake yi ba to kaga wannan ba matsala bane to amma waɗansu kan suna yin shi ne saboda cewa haka ake yi to kaga wannan nan ne matsala take saboda haka ba a yin haka to yanzu kaga saboda Allah kaga duk wanda ke haka din to kaga shi ne ya nuna dai tabbas shi ba wai don tsoron kada ƴan sihiri su same shi su yi sihiri da shi bane kawai suna yi ne saboda cewa haka abin hatta ma a cikin kabarin ma akwai inda ake ajewa to kaga duka irin waɗannan abubuwan tsakani da Allah shedan ya samu sa'a mu waɗansu al'adodi waɗansu abubuwan da ba su da tushe sun samu gindin sama to kuma a cewa a ɗauko a aza sama to kaga shi yasa nan muke kokarin cewa lalle mu ne hakkin yara ta yi ne ga mu mai ahli sunna din dole waɗannan abubuwan a yi ta gyaran su so da yawa akan zo da abu kuma idan aka rike sai ka ga abubuwan hatta ma waɗanda ba ahli sunna ba suna koyi da shi suna bi to amma in mu ahli sunna ya kasance ba ma kokarin aikata waɗannan abubuwan to kaga ba inda za a je shi dan bid'a hita batun su dama shi dama ba wannan ta dame shi ba shi ka ce masa kaza ne sunna ko kaza ba sunna bane ba wannan da ya dame wasu ba akwai
wani abu da malamin mutane suke kuri shi ne wurin cewa ɗan abubuwa kowa yana zuwa
matsalan kenan wallahi ana samun matsala kan saboda haka mu yi kokari mu gyara gurgudo abin da zamu iya na gyara mu yi kokari mu gyara aita koyarwa a wannan a wayannan abubuwan gaba daya kuma tsakani da Allah akwai matsala guda wanda yake do an so mu gyara ainihin a kansa ya kamata kowane bangare a gyara bangaren su ga magarin mutane da kuma bangare waɗanda suke su almajirai ne so da yawa a waɗansu bangaren da zarar ayyara su haka nan suka yi kokari duk su tattaro mutanen su su tattaro mutanen su almajiran su da sauran su saboda me idan suka taro ne kaga babu wanda ya zai musu katsalandan akan abin da suke to amma mun ku galibi sai ga ba a irin waɗannan abubuwan ko dai ga magarin ba sa yi ko kuma a'a su almajiran aka gayyato su ba sa tsanin hitowa su tsufi duka waɗanda muna da wannan laifuka akan haka kuma ya kamata mu gyara akan waɗannan abubuwan kai wani abun wani dan bid'a in yazo ya ga mutane da suke wurin ko an ce yayi wani abu ba zai yi ba to saboda haka ya kamata mu daina wannan ainihin kasala mu yi kokari saboda mu yi kokari mu nisantar da alal akallan ga duk abu gawar da ta shafi ta mu ce to mu yi kokari mu tabbatar da cewa an yi duk abin da za a yi ne akan sunna gurgudun abin da za mu iya amma abu wadda ba ta mu bakan kaga ba mu da ikon ce sai dai mu ba da shawara mu yi nasiha in an ji an ji in ba ji ba kuma wannan ba mu da iko aka amma Allah akallan namu din ayi kokari hada kai ga magarin mutane da sauran almajirai duk lokacin da ya taso ayi kokari kada ayi wasa ayi kokari a sanar da sauran almajirai a hito gaba daya don gaskiya yana da matsalar da muke samu ko dai rashin kiran ko kuma rashin hitowan a kiran kun ba a hitowa cikin lokaci to ya kamata a kira a hito kuma cikin lokaci saboda kamin duk wani dan kanta wani dan mai shishige zai kawo wani shishigin sa dama ya riga tarar da mutanen da yake shi ya san ba da ta cewa aure Allah madaukakin sarki ya taimake mu lokaci yayi to idan nake fara sai mun karkare wanga bari ba matsala bari mu aje nan karatu na gaba sai mu karkare sai mu shiga gaslul mayit abinda muka fada daidai Allah madaukakin sarki wa alaikumus salam.